بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال القادحة والخاسرة على أن كل أحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته فهذا كماله في نفسه ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر فكمل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه ولهذا قال الشافعي لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو خالفوه واتبعوا غيره وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان من القلب بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به وإلا استعملها في ضده فالإنسان حارس همام بالطبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام فالحارس الكاسب العامل والهمام المريد فإن النفس متحركة بالإرادة وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عندها فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد وهذا يتبين بالباب الذي بعده فنقول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول وعلم الأكيد ساكي هذا من أولنا من سافيات الله بشاه دقوة بالقاعدة شكالة دقوة لحدود التي تقص نهجر منذ صلى الله عليه وسلم أنكما شين شد قوة تقص شكالة دقوة بشابك الإساف الميلادية درسمنا أشرين دشدة كنانكو؟ نعم درسمنا أشرين دشدة كراتين دمكين لتافا إغافة الهفان في مصائد الشيطان أمانا ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أما قلت لك باتا من فار بابنا بير عند أتكنسا معنى يفار يقايا منا قائدة ودي إتسي شواء دان أدم ينا دواني كالفي قدابيو تعالى دشي كالفين إلمي دتمييزي لكما كالفين إرادة دمحبة ma'anar abin da wannan abubuwa guda biyu suke nufi ilimi yana da alaka da dukkan abin da mutum ya yarda da shi ya yi imani da shi ya kuma san shi ya san gaskiya dangane da shi shi kuma wannan irada da mahabba yana magana akan motsin da zuciya za ta yi da harzuka jiki ya yi aiki sai a tafi aiki da abin da aka sani da abin da aka yi imani da shi da ya kawo mana ayoyi da suke nuni zuwa ga haka a dunkule kuma ya nuna mana abin da ake nufi da wannan shine al-iman wal-amal salih idan dai mutum zai yi imani kuma zai aiki na kwarai to zuciyarsa za ta gyaru idan kaga zuciya bata kintsu ba to tana da matsala a wannan bangarori guda biyu ko ba a yi imani ba ba a san gaskiya ba ba a neme ta ba ba a yarda da ita ba ba a karbe ta ba ko kuma an sani din aka ke aiki da ita hari kawo mana dai ayoyi ina gaba sai mun maimaita ba ayar karshe da muka tsaya kanta ita ce sura sukutum ta fadin Allah madaukake wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Allah madaukake ya rantsuwa da zamani yace lalle dan adam yana cikin hasara da tabewa sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai kuma sannan suka yi majuna wasiya da bin gaskiya suka yi majuna wasiya da hakuri to zamu tashi inda yake fa aqsama subhanahu bid-dahr sai Allah madaukaki ya rantse da zamani alladhi huwa zamanul a'malir rabihati wal khasira da ma shine zarafin da a cikin sa ake aikata ko wannan aiki sawa'un aiki na cin riba ne da samun lada wato aiki na kwarai kenan wanda yake aikin da'a da kuma kishiyarsa wato aiki wanda yake na tabewa da za a yi hasara wanda ba za a samu lada daga Allah ba kowanne ai ana yin sa ne a cikin zamani akwai wani lokaci da mutum ya yi da'a akwai wani lokacin kuma da ya yi abin da ba da'a ba to Allah maɗauki sai ya rantse da wannan akan me ya rantse ala anna kulla ahadin fi khusri akan cewa kowanne dan adam kowanne mutum daya tunda ya amfani da al-insan al-insan kuma al da take cikin sa wato alifun da lam ta istighraqin jinsi ne duk jinsin dan adam duk jinsin mutum nan bai shigar da aljamba amma zai shiga kasancewar shi ma mukallafi ne an yi amfani da iya al-insan to kowanne dan adam kowanne mukallafi fi khusrin illa man kammala quwwatahu al-ilmiyyata bil imani billah sai wanda ya kammala karfin nan nasa ne ilimi wanda ya gaya mana a farkon babin kowanne mutum wannan zancen cewa mutum kowanne mutum yana da bai tsaya ga mumini ba yana maganar kowa kowanne irin mutum mutumin kirki da mutumin banza yana da wannan karfi na ilimi da iya bambancewa da kuma karfi na motsa zuciyarsa kuma zuciyarta motsa jiki a yi aiki kowa yana da wannan to duk mutumin da ya kammala kan ya kammala wannan karfin da ke tare da shi na ilimi ta hanyar ne ta hanyar yin imani billahi yin imani da Allah shine kamala ga wannan karfin da kake da shi duk mutumin da yake da wannan karfi amma bai amfani da shi ba bai kammala shi ba to shine ma'anar bai yi imani ba in ko yayi imani da Allah to ma'ana yayi amfani da wannan karfin da Allah ya hore masa na sanin abu da kuma tantance da fayyace gaskiya a cikin sa da yadda da ita da karba da kuma imani wa quwwatuhu al-amaliyata bil amal bi ta'atihi wannan karfi na farko kenan kamala sa ita ce me ai imani da Allah ya kuma kammala quwwata wannan quwwatuhu ma'tufi ne akan quwwatuhu al-ilmiya ko ma'ana illa man kammala quwwatuhu al-ilmiyata bil imani billah wa kammala quwwatuhu al-amaliyata bil amali bi ta'ati an gane zancen insha Allah yau sannan abu na biyu ko bangare na biyu ya wato kammala karfin da Allah ya bashi na bangaren aiki shi kuma ya kammala shi da me ta hanyar aiki na kware yayi aiki da da'ar Allah subhanahu wa ta'ala فهذا كماله في نفسه يد سياقين wannan sura take nuna mana wannan abun man amana billahi wa amila as-salihat wanda yayi aiki da yayi imani da kuma yayi imani da Allah sannan kuma yayi aiki na kware to ya kammala kansa a kashin kansa shi ba a zancen kammala wani magana kammala wani ita ce za ta biyo baya shine abin da ke nufi anan fahadha kamaluhu fi nafsihi ثم bayan shi ya kammala kammala ghayrahu sai kuma ya kammala wani ya cika wani ya taimaka ma wani shi ma ya zama cikakke ya samu wannan kamala din ta hanyar me bi wasiyatihi lahu bidalika dai masa wasiya da wannan abin da shi din ya bi wato imanin da ake na kware to shi ma yayi wani wannan wasiya din in ba ku manta mishi yasa malamai in suka zo kan ko wajen fassara wannan sura wanda tana da cikin surori da malamai dangane da abin da ya shafi da'awa da imani da aiki na kwarai da da'awa akan kawo ta akan tartibin da Allah madaukaki ya ambata wanda ake cewa al-ilmu wal amalu bihi ko thumma ad-da'watu ilayhi thumma as-sabru ala al-adha fihi kamar da malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya ambata thalathatul usul babban abin da wannan sura take koya mana shine wannan yadda zaka yi imani wani shine ma'anar ilimin sannan kuma kai aiki da wannan ilimin da ka sani bayan imani kai aiki na kwarai kenan to sannan kuma sai ka kira wani da wannan yana nuna mana daga cikin abin da ake so ga mai da'awa ya zama shi din yana da kamala ko musamman nan mun fahimci abin da malam yaje yadda malam yaje ranta mana thumma kammala ghayruhu kaman thumma din tana ifadar tartibi akwai buƙatar mai da'awa ya zama shi din yana da istiqama kammala nafsuhu awwalan qabla an yukammila ghayruhu Allah ba mu tawfiqi ثم كمل غيره بوصيته له بذلك يوا دان uwan nasa wasiya ga wannan abu wannan abu abinda shi din ya aikata bi ta hanyar me kenan yace wa amrihi iyahu bihi da umarnin sa da zai wa wancan din da wannan gwanin ya kawo dumira ha guda uku ko wa amrihi ai amril adda'iya iyahu da dan ga dan uwansa bihi ai bi hadha al amr wa huwa al iman wal amal salih an gane wa bi milaki dhalika sannan kuma wannan ba'un matufa ce akan kammala thumma kammala ghayrahu bi wasiyatihi lahu bi dhalika sannan kuma wa bi ko milaki dhalika sannan kuma ya masa wasiya har yanzu da abin da yake shine ما تقوم به غيره ان انت ملاك بكسر ميم كما يدو احاديث جابر بن معاذ ابن جبل ان انا شن اربع قول النووي على دكون حدث ده من الله صلى الله عليه وسلم الوقت ده معاذ يتنبيه شي يجي مسا ابين ده زي كاي شي غا الجنه كون بزي بوكاشي تنبير وني بابن ده شي يجي مسا اركان الاسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت سنقوم يشي مسا بنا باك لابار أبواب الخير با في أبواب الخير شيني فدي الصوم جنة الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار هو هرزوك أشان حديثنا أكويات بيشي كما يكي تيوا بنا باك لابار بملاك ذلك كله yawwa to nan milaki an ance asalin milak abinda ake ni shine asalin da shine wani abu yake tsayuwa wanda in babu shi wani abu ba zai tsayu ba bango majingina asalin asasi wanda shine ke rike da komai shine ake mi da milak yawwa wasu kuma suna fassara shi da abinda ya mallaki dukkan sauran wanda in ka same shi to shi zai kada sauran su yi aiki duk kuma dai yana koma zuwa ga ma'ana daya ya ka iya ta hanyar hararo karmar malaka yana da fi'ili fi'ilinsa shine malaka suna cewa malakal ajina mutum in ya iya kwabar gari wanda za a kunin zaki da shi ko kunu ko makamancinsa ana cewa malakal ajina ana nufin atqanahu wa ahkamahu yayin shi yadda ya kamata to daga nan ne wannan karmar milaki ta zo to abin da yake shine asali dangane da duk waɗannan sai ce wa huwa sabr shine hakuri domin hakuri ginshiki ne duk mutumin da ko da yayi imani yana aiki na ƙwarai kuma yana da'awa yana wa'azi yana ilmantar da mutane in ba shi da hakuri to shikenan kuma sai hasarar abubuwa da yawa la'alla ma rashin hakuri ya kai shi ga hasarar ladansa a abubuwa da dama wajen kare mutuncinsa wajen kare in an taba shi maimakon ya hakuri in yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi misali irin waɗannan abubuwa ne da haka hakuri ginshiki ne sai ce fakamula fi nafsihi bil ilmi nafi'i wal amali salih shi mutum din sai ya kammala a kashin kansa a zatinsa ta hanyar ilimi mai amfani da kuma aiki na gari wa kammala ghayruhu ya kuma taimaka wajen kamalar wani wanda ba shi ba بتعليمه إياه ذلك سبود علما ترود دزي وننن دوان شان أبن ووصيته له بالصبر عليه لكما يمس وصية واتوك لك أقولي فوانا اللمر اندي حزاك دا الدين كذما من إيمان كذما كما كان عيكي نقره تسكاي أقولي ذا أتنغو ميكا ذا أزاجيكا ذا أيكو قرن شوتد دا كي أجيكينكا دا كما دوك يركا كو حنك لنك كما كمنتين وانا أبو بوا بعدان كومي با سبودا bangalolin da ba sa son su ga gaskiya tana tafiya kullum a cikin yaki da ita suke ba sa son su ga ta kama ƙasa ba sa son su ga ta baje kolinta ba sa son su ga cewa ta habaka ta girma ta kuma yi tasiri a zuciyar mutane kuma idan har ana imani ana aiki na ƙwarai ana da'awa to dole ne kuwa za a samu waɗannan abubuwa na cuta shi yasa aka ce lalle kai hakuri din wannan dai na san kun sha jin sa an fahimta sai ce wali hadha qala ash-shafi'i don haka ne al-imamu shafi'i yace law fakkara an-nasu fi surati wal-'asri lakafatkum da a ce mutane za su yi tunani a wannan sura ta suratul asri to da ta ishe su wannan lafazi malam da yake aiki a littafin da ke hannunmu ya yi ishara zuwa ga tafsirin ibnu kathir ko ko ba ka bane haka yake a wurinku nan bai sa komai ba to a wurin ka kake yawa ya sa cewa daga tafsirin ibnu kathir wanda ya karanta thalathatul usul na malam muhammad bin abdul wahhab da kuma dai wasu daga cikin littattafansa ya kawo wannan lafazi daban ko in ce ya kawo wannan magana da wani lafazi daban cewa law ma anzalallahu ala an-nasi hujjatan illa hadhihi as-sura lakafatuhu kuma wannan shi yafi shahara a bakin mutane malamai da yawa sun yi kokarin bincike su gano wannan lafazi dai ba wani abu bane duk inda ka ji magana an danganta ta zuwa ga waɗannan manyan malamai to lalle tana da asalinta da aka samo ta ɗalibansa ne ko suka faɗa ko da ba a same ta a cikin littattafansa ba malam ash-shafi'i littattafansa ba yawa ne da su ba sosai kamar sauran wanda suka zo a bayansa tunda ma su ne asalin wanda suka assasa harkar ilimin har ya bayyana to amma cikin littattafansa da ya rubuta waɗanda suke hannun mutane gaba ɗaya babu wannan zancen kun bawan Allah da ya hada tafsirinsa tafsirin Shafi'i ya nakalto maganganun da aka roto daga al-Imam Shafi'i dangane da wannan to gaba da kamar da Malam Abdulrahman Shihri yake ambata wani daga cikin ƙwararre a zamanin yanzu a cikin harkar tafsiri yace ya bincika wannan mas'alar wannan magana bai same ta ba a wannan littafi na tafsirin al-Imam Shafi'i dinda dai ba shi ya rubuta ba amma irin abin nan ne da malamai sukan yi su bi duk cikin littafin malami duk inda ya magana akan wata aya ko wata sura su tattaro sai a jeranta su sai a ce wannan shi tafsirinsa wannan abun an yi shi ga malamai da dama na san tafsirin Sufyan al-Thawri tafsirin Sufyan ibn Uyayna duk waɗannan da irin wannan hanyar malamai sun tattara an yi rasail na jami'o'i a kai wasu magister ko doctora to amma banda wannan akwai malamin mu malam Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr ya faɗi cewa ya tambayi malam Hammad al-Ansari ya tambaye shi akan wannan magana a ina za a same ta na farko yace shi dai ya bincika da wannan lafazin na malam Muhammad ibn Abdul Wahhab bai same ta ba kwata-kwata ko ina la'alla malam ya nakalto ta ne da ma'ana ya bata ma'ana amma wanda zaka samu a tafsirin Ibn Kathir da littattafan Ibn Taymiyyah da littattafan Ibn al-Qayyim kaman wannan da muka zo kansa yau haka a cikin Miftahu Darus Sa'ada shi ma ya ambata littattafai dai da dama suna yawan maimaitawa shine wannan lafazin da muka ji law fakkara an-nasu fi suratil asri lakafatuhum wannan shi yafi shi zaka samu a rubuce a wasu littattafan waɗanda suka gabata shi yasa malamai suka ambaci kuma mun lura ma wannan lafazin ya fi sauƙin wajen ma'ana idan ka ce in ka ɗauki wancan law ma anzalallahu hujjatan in aka yi maganar hujja to za ka cewa akwai abubuwa da dama da babu su a cikin suratul asri ai ko za a buƙace su babu al-ahkamu shar'iyya haram da halal babu a ciki to amma in aka fata iya law fakkaran nasu din lakafathum fi abubuwan da suke bukata na ban abin da ya shafi sanin haƙoƙin Allah da makamantan waɗannan abubuwan da za a samu falahi a sakamakon su to za ta isa to shine malam Ahmad al-Ansari yake cewa amma ya same ta a cikin manaqibu Shafi'i da wannan lafazin na law fakkar din a cikin manaqibu Shafi'i na malam al-Baihaqi kuma yace isnadin mai kyau ne ƙwarai da gaske kaga kenan ta samu asali amma dai da wannan lafazi da muka karanta yau ba da وجهنا ثلاثة أصول إن شاء الله. وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة وإنما معناه وتمعنى شيء كفلا بمجان لو فكر بقى ينا كوما نضاق أصل إن شن ذي شيء كي معنى المتشوى هو أن أدم ينا قوة علمية تمييزي دكوما قوة إرادية محبة تونا أصل هو إنما معناه أتكلم القرآن أقويت الدعوة يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق يا بينا أولى ديوة سوى ما أبوتا سعادة سوني ودن دسك سنغسكيا واتبعوه كما سك بي وننغسكيا وأهل الشق وأن أهل الشقاوة كما سوى تبقو ما سو شقاوة ودن دبا ذاسو شقاء الجنة كون دباس الدوامة أتكنت با هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه سوني ودن دسك جاهلتي gaskiya kuma suka bace daga gaskiya din balal mun sha magana akai cewa duk abin da mutum koda ba da gangan ba in dai bai san shi ba a cikin balal yake yau in mutum bai bi gaskiya ba sawa'un ko da ganganci ne ko rashin sani ana cewa ya bata tunda dai ba akan hanya yake ba yau amma idan ya zama cewa da gangan ne to nan kuma wani abu ne shi ma daban idan mutum bai san gaskiya ba kuma ya bace wa gaskiya shin wannan abin zargi ne ko ba abin zargi bane in kun fahimci abin da wannan babin ke karantar da mu mutum ya zauna bai san gaskiya ba kuma ya bace daga kan gaskiya ya saba ma gaskiyar bai bi gaskiyar ba abin a zarge shi ne ko ko yana da uzuri abin a zarge shi an gane me dalili saboda wannan abin da malamin ya ambata mana maganar cewa duk dan adam duk jahilcin sa duk karkacewar sa duk biyayyar da yake wa wata hanya daban wanda ba ta daidai ba to yana da wannan abubuwa guda biyu tare da shi yana da karfin da Allah ya bashi ne je ya binciki karatu yayi yana da karfin da Allah ya bashi ne je ya binciko gaskiya a ina take don haka ba hujja bace mutum ya zauna ya ce ba ruwansa shi ba ya san rikici ba zai nemi gaskiya ba ran kiyama Allah maduki azaba zai masa wajibi ka je ka nemi inda gaskiya take ka bi ta kuma kai aiki da ita shi da abin da mamman nan yake so kowa ya gane anan shi yasa ya kawo mana wannan magana ta wato ta hadisin al-insanu harithun wa asdaqul asma'i harithun wa hammam zamu ji me yake nufi dan haka sai ke cewa wa anna ahlal shaqawati humul ladina jahilu alhaqa wa dallu an aw khalafuhu wattaba'u ghayrahu ko suka sabawa gaskiyar ma'ana nan ko da sun sani ke ko na farko jahilu alhaqa wa dallu anhu wannan sune suwa wanda basu san gaskiyar ba don haka basu yi aiki da ita ba kaman yadda ba misali da nasara ko kuma khalafuhu wattaba'u ghayrahu sun saba wa gaskiyar suka bi wani abin da ba gaskiya ba wannan an ilimin kenan da ilimi nan kun ga kamar misalin suwa yahudi to haka nan duk mutumin da ya san gaskiya ya kibi abin zargi ne haka duk mutumin da bai san gaskiya ba bai bi ta ba kuma ya ki neman ya nemi gaskiyar to shi ma abin a zarge shi ne ba shi da uzuri ran kiyama ya zo ya ce ya Allah ai mu ka san jahilai ne ba mu karatu ba kuma wanda muke bi su suka dora mu akan wannan hanya Allah zai ce a'a akwai karfi da aka halicce ka da shi fitratan yana nan tare da kai wajibinka in ka ji mutane sun saba wannan ya bi gabas wannan ya bi yamma wannan ya kudu wannan ya yi arewa kai ka tsaya ka tantance ka fayyace ka bincike ka yi bincike wai me ake ciki ne zancen nan me sai a ce ai zancen addini ne to me yasa aka saba wani ne yace abu kaza shine daidai wani kuma yace abu kaza shine daidai to sai a duba sai a ce to me zai hana a bincika Allah da ya halicce mu yace mu zo duniya mu rayu kuma mu bauta masa yayi magana akan abin ko bai yi ba sai a ce a je a bincika yayi magana a Qur'ani to me yace cewa ya ai kaza to anan gaskiya take sai ka je ka bi manzon sa sallallahu alaihi wasallama da ya aiko ya kawo mutane gaskiya yayi magana akan wannan lamari yayi to abin da ya fada me ya fada ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza to wannan kaza din ya zama wajibi a kanka ba za ka ce a ai ni ɗan kaza naga suna yi kuma mutane ba sa son su in nayi su ni ma za a ce mun ɗan kaza, don haka ni ba zan yi ba, ba zan nemi gaskiyar ba, ina nan ina zama na, to ran kiyama Allah azaba zai mai irin wannan tunani. Wajibinka kana mukallafi, ka san za ka mutu, za a sa ka a kabari, to wajibinka ka bincike ina gaskiya take. Ba cewa aka yi ka gane gaskiya ta hanyar mutanen da suke bin gaskiya ba, ka je ka gane gaskiyar a matsayinta na gaskiya ko ina take. Karka bi ba wai cewa aka yi wajibi ‘yan kaza ba wannan sunan za ka bi ba. Menene abin da Allah ya aiko manzansa da shi sallallahu alaihi wasallam, to je ka neme shi ko ina yake ka je ka bi shi, domin da shi aka haɗa ka, in baka bi shi ba za ka shiga aljanna ba. Allah ya sa mu dace. Wayan bagi an yi urafa, mallan shiga bi ke shiga, kuma ya kamata a sani anna hataini alquwwataini la tata'attalani min alqalbi. Kun gani wannan ƙarfi guda biyu, da ƙarfin mai da mai, da ilimi da kuma irada, wannan ƙarfin guda biyu la tata'attalani min alqalbi, ba a rasa su a zuciya. Babu lokacin da zaka samu zuciyar wani dan adam babu wannan ƙarfin guda biyu tare da shi. Ƙarfin yana nan a kammale, kwakwalwa, mun yi magana ta makon da ya gabata, kwakwalwa tana aikinta, in aka bata za ta haɗiye, za ta mayyaze, za ta fayyace, ta tantance, ta san menene daidai, ta san abin da ba shi ne daidai ba. Allah ba mutum gwargwadon hankali da zai gane inda abu ya dosa. An gane wannan? To babu zuciyar da ba ta da wannan ƙarfi guda biyu. Bal kai yadda lamarin yake shi ne, in ista'mala quwwatahu al-ilmiyyah fi ma'rifati al-haqqi wa idraki, in mutum ya amfani da wannan ƙarfin da Allah ya hore masa na ilimi wajen sanin gaskiya da riskar gaskiyar da fahimtarta, to haka za a samu kuma zai ci nasara. Wa illa in ba haka ba kuwa ista'malaha bi ma'rifati ma yaliqu bihi wa yunasibuhu min al-batin, in bai yi aiki da wannan ƙarfin nasa wajen neman gaskiya da binciken gaskiya ba, to lalle ne shi ne abin da ke nufi. Tilas ne, tunda dai da wannan ƙarfin, shi ƙarfin ba zai zauna bai aiki ba. In ba a yi amfani da shi a gaskiya ba, to lalle ne a yi amfani da shi wajen abin da ya dace da mutumin na abin da ya shafi ƙarya. Hanyar da yake bi ta ƙaryan nan, to zai amfani da wannan ilimin ko ƙarfin na ilimi, zai amfani da shi wajen neman ɓata. Ya ɓata, ya lalace, la'alla ma ya ɓatar da wani. Shi yasa za ka ko dai mutum ya zama shiryayye ne ko ya zama ba shiryayye ba, babu wani abu a tsakiya. Ko kun san wani abu mai suna rabin shirya ko ko rabin ɓata? Ɓata ɓata ne, ka yi daidai. Shi yasa abin nan, wannan philosophical discussion, wani bincike na falsafa da masu falsafa suke tattaunawa, na sha mana ishara zuwa gare shi, shin gaskiya guda ɗaya ce ko ko ta ta'addata? Wannan bahasin yana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya san shi. Shin gaskiya guda ɗaya ce ko ko gaskiya tana da yawa? Gaskiya ɗaya ce. Yau in dai ana nufin, yanzu musamman tunda a addini, zancen mu na addini zance ne na a ina ake samu addini, a yana da masdarinsa, masdarinsa Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk abin da Allah yake so a yi, yace ya ku wanda suka yi imani ku yi kaza, ko ya ku wanda suka yi imani ku bar kaza, kar ku ne kusanci kaza, abu ne sananne, akwai abin da Allah yake so a yi, kuma wannan abun guda ɗaya ne. Gaskiyar da Allah yake nufi a bi guda ɗaya ce. Ba zai yiwu ba duk mutane kowa ya bi wata hanya ta daban, kuma ya zama a wurin Allah wannan ɗin wai duk gaskiya ce. Wannan ba haka ba ne. Wanda duk ya zaci wannan, to ya shiga cikin harkar ‘yan falsafa, su ne suke faɗin irin wannan zance. Suna cewa babu wani abu da ake kira truth, wani abu mai suna gaskiya, wai komai is relative, ya danganta ne kowa da irin mahangarsa. Kai ne kake ganin kaza, shi yasa kake cewa gaskiya ne. Har za ku ga yanzu akwai wasu masu irin wannan dabarun, suna amfani da wani bidiyo ana yaɗa shi, wani malami ya shigo aji ya samu ɗalibai, sai ba su wani abu, abin akwai rubutu ta nan gefen daban, abin nan kalarsa ta nan gefen daban kamar ƙwallo ce, sai ɗora ta akan tebur, sai sa samari guda biyu, ɗaya tsaya a nan gefen, ɗaya tsaya a gefen tebur ɗin. Daga inda mutum yake, ta gefen nan mutun zai ga fari, ta can gefen mutun zai ga baki. Sai ya tambayi wannan ya ce, wannan kwallon fara ce ko baka? Sai na nan gefen ya ce fara ce. Sai ya tambayi wancan, kai kuma kwallon fara ce ko baka? Sai ce baka ce. ‘Yan ajin suna kallo, aka ce kada kowa ya ce komai. Sai ya ce a’a, kowa ya tabbatar da wannan. Sai nan da nan sai gashi za a yi faɗa. Wannan na cewa ya za a yi ga abu fari ka zo ka ce masa baƙi. Wancan ma ce ya abu a gabanka gashi baƙi ka ce masa fari. Shi ne sai malamin sai ce ku saurara kar ku faɗa. Sai ya zo ya juya abin. Wanda da yake ganin fari sai koma yana ganin baƙi. Nan da yake ganin baƙi sai ya juya, aka juya masa abin yana ganin me fari. Sai ce to dama haka al’amura suke. Ko shi kenan sai koya musu dama wai haka falsafar rayuwa take. Kowa yadda yake ganin abu haka yake a wurinsa. To wannan philosophy din yana nan yanzu ana yawo da tunaninsa a wurin masu irin waɗannan abubuwan don a nuna musu cewa babu wani abu mai suna gaskiya guda ɗaya. Duk abin da ka bi zai iya zama gaskiya. To a addinin musulunci wannan zancen ba haka yake. Yawwa. In Allah ya ce a bauta masa shi kadai shine wajibi, to ba zai yiwu bautar wani wanda ba Allah ba ta zama daidai. In Allah ya ce a bi dama, duk wanda ya bi hagu ya saba ma Allah, kuma Allah zai azabtar da shi, tunda shi shine mallaki duniya, shi ya mallake mu, shi ya halicce mu, ya ce mu yi kaza. An fahimci wannan abu? La'alla a cikin matsaloli na ijtihadi, matsalar da ba nassi ne ake da ita a kai ba, mutum zai iya hangen abu ta wannan bangare, wani kuma ya hange shi ta wannan bangaren, to za ka samu irin wancan zancen. Ko ba haka ba? Ce ni a hange na da abu kaza za a kalle shi ta kaza ne, duk abin yake na hankali ne, a hankali za ka iya samun waɗannan. Kowa yadda Allah ya sanya ƙudurarsa ta fahimta daban, haka fahimtarsa ga abubuwa suke daban. Gwargwadon iliminka, gwargwadon wayewarka, gwargwadon gogayyar da kake da ita tsakaninka da mutane, to gwargwadon irin ilimin da zaka samu, wanda kuma ba shi da irin wannan gogayyar bai fita ko ina ba, bai san komai ba, bai yi karatu ba, bai yi mu'amala da mutane sosai ba, akwai abin da duk yanda ya kai shekaru ba zai fahimce shi ba. Don haka irin wannan abin da ma akwai shi, maganar relative gaskiya ko abin nan ta bangaren abin da yake na ijtihadi ne, amma duk abin da yake nassi ne yake amfani akai, musamman matsaloli na aqida. To duk abin da Allah ya ce fari ne, duk mutumin da ya ce baki ne to ya ɓata. Mun fahimci wannan abin? To wannan shine abin da yake faɗa cewa babban abin da ya kamata ka gane a matsayinka na ɗalibin ilimi da mai karatu shine wannan ƙarfi akwai shi a zuciyar kowa. In ka ga mutum bai bi gaskiya ba to a ɓata yake. Wannan shine abin da malam yake so ya nuna mana, saboda muna magana ne dangane da maganar abin da zai kai mutum zuwa ga gaci ya tsira ya shiga aljanna. Shiga aljanna ko ba a yi sai da bautar Allah. Allah kuma ya yi magana, a ina maganarsa take a Qur'ani, ya aiko manzo, a ina maganar manzo take, tana cikin hadisai. Don haka wannan maganar da Allah ya faɗa har tashin alkiyama ba ran da za ta tashi a ce ga wata gaskiyar ta fita. Wannan maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita har tashin alkiyama babu wani annabin da zai zo ya shafe ta, ita ce gaskiya. Duk wanda bai fahimci wannan ba to yana da matsala a fahimtar musulunci. Amma abubuwan da suka shafi rayuwarmu ta mu'amala yau da kullum, harkar noma, harkar kasuwanci, kowa da basirarsa, da ba Allah maɗauki ne ya gaya mana wani abu a Qur'ani ba, ta hanyar hankali ce, to za ka iya samun saɓani. Wannan ya ce to in an bi ta nan ma za a je kasuwa kaza, wannan ce in an bi ta nan ma za a je kasuwa kaza, tunda akwai hanyar da ta haɗe. Sai zama cewa saɓani ne wannan na mahanga da fahimta, gwargwadon sani da rashin sani. Allah sa an gane wannan. To dole ne zai mutum yi amfani da ƙarfinsa na ilimi wajen bambancewa da tantancewa da gaskiya da kuma abin da ba gaskiya ba. Yace wa illa ista'malaha bi ma'rifati ma yaliqu bihi wa yunasibuhu min al-batl. Min wannan ko yace wa in ista'mala quwwatahu al-iradiyyata al-amaliyya, in kuma yi amfani da ƙarfinsa na irada da aiki. Mun ji na bangaren ilimi ko? To ga na aiki. In mutum ya yi amfani da ƙarfinsa na aiki na jawuwa, zuciyarsa ta jawo zuwa ga aiki da abu kaza na daidai, fil amali bihi, wajen aiki da wannan ilimin, to shi ma zai ci nasara, zai samu abin da yake so. Wa illa in ko bai yi amfani da wannan kuwa ta aiki din ba, to dole zaka ga ista'malaha fi ziddihi, zai amfani da wannan kuwar tasa maimakon ya amfani wajen gaskiya ya aiki da ilimin da yake shine daidai ya ci nasara, to zai amfani da shi a wajen barna. An gane? don haka zaka ga mutum ko dai ya zama ya san gaskiya yayi aiki da ita ko kuma ya zama bai san gaskiya ba to dole kuma yayi aiki da ƙarya kun gane wannan zancen in dai bai bi hanyar gaskiya bangare biyu ya san gaskiya yayi aiki da ita ko bai san gaskiya ba bai aiki da ita ba to in dai mutum bai aiki da gaskiya ba to ba fa zama yake haka kawai baya komai ba dole yana wani aiki to aikin nan da yake yi ya sunan sa ƙarya sunan sa ba yadda za a ce an samu rabin gaskiya da rabin ƙarya cikin abin da ya shafi maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar ɗaya ce kwaya ɗaya tal wanda duk wanda ya bi wanda ba ita ba to ba ita ba don haka wani abin da ban yabi sunan sa al-batil ba al-haq ba Allah sa ana fahimta to sai ke cewa fal insanu harithun hammamun bit-tab'i shi dan adam dama a dabi'ar sa shine bit-tab'i a dabi'ar sa harithun ne kokari ne ya gano ya samu yayi aiki shine harith don asalin harith meye ba noma ba yauwa yana tona kasa yayi noma yayi sassabe a bayan yayi sassabe an gyara gona an yi huda sannan ayi shuka bayan ayi shuka zo ayi fili a ci gaba kuma da sauran ayyuka wannan shine harith to insanu harithun ne kullum ma'aikaci ne ma'ana dan adam bai taba zama baya aiki ba kun gane wannan zancen to shikenan in yana aikin wani iri yake yi ko dai yayi daidai to in ko ya kuskure ba daidai yake ba to aikin da yake yi ba daidai bane a kan ƙarya yake in ba a kan gaskiya yake shine zancen wa hammam hammam shine mai kuduri mai niyya yana da himma yana da niyya ta yin wani abu mai motsi ne yana aiki kuma sannan yana da niyyar da yake so yayi kun kula waɗannan abubuwan guda biyu su ne waɗannan kowa guda biyu ko yawwa hammam ta bangaren mene abinnan bangaren niyya shine ilimi harith kuma shine aiki din yawwa to sai yake cewa fal harithu al kasibu al amilu abinda ake mai da al harithu kamar a ce manomi muke cewa harithu asalin sa kenan to al kasibu shine mai tsoro wuta yayi aiki dan ya samu shine kuma al amilu dai mai aiki wal hammamu shi kuma hammam siga ce ta mubalaga daga hammu hammu shine himma yadda muke faɗa mai himma mai damuwa da abu shine al murid kun gani yana da nufi nufi ko ana mutum yana nufin abin da yake so ne sai fa inna nafsa mutaharrikatun bil iradati na na kallahi to ko haka ne na tafi da yake ni scrolling nake ko kuma bude wa kuke na yace kama kala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya zo a hadisi ingantacce malamai sun inganta shi al-imam ahmad ya ruwaito al-imam al-bukhari ya ruwaito shi ma a cikin amma ba a sahihi ba a cikin al-adab al-mufrad haka abu daud sijistani gashi ne dai a kasa wurin mu nan ya faɗa har malam albani ya sanya shi a cikin silsilar sahiha nasa hadisi na 1040 daidai don haka hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa asdaqul asma'i harithun wa hammam sunan da yafi kowanne suna gaskiya a cikin sunayen dan adam nan a cikin sunayen dan adam yake nufi yawwa shine harithu da kuma hammam domin me saboda dan adam a kowanne yanayi nasa dole ka same shi mai aiki ne baya zama haka kawai baya komai zuciyarsa a ce ba ta tunanin komai dole tunani zuciya tana aiki in ma jikin ba shi da lafiya zuciya tana aikin wani abu to babu sunan da yake yafi kowanne gaskiya me ma'ana gaskiya yanzu in kuka duba sunayenmu gaba daya kowa sunansa alam ne kawai ba sifa bace ko mun sha wannan misalin shi ma zaka samu mutum sunansa Muhammadu sunansa amma kuma in ka tambaye me ma'anar Muhammadu shine me chayabo yawwa wanda kullun aikinsa abun yabo ne to shi sai ka ganshi sunansa Muhammadu amma aikinsa kuma ba irin na abun ayaba bane yana abubuwan da ba daidai ba ko to ashe sunansa alam ne kawai proper noun ne da ake kiransa da shi amma ba siffarsa bace haka ne kun fahimci abun yawa kamar da kullum muke ba da misali irin waɗannan haka kowa ka tambaye shi ya sunan sa sunan ne yake da ma'ana a cikin sa ko ka kawai da suna ne da aka sanya masa alama a bambance shi da wani galibin mu sunaye ne dan su zama mana alama sabanin sunayen Allah haka nan kuma sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifofi ne masu kyau gare shi duk ya cancanta shi annabi sallallahu alaihi wasallama sunan sa Muhammadu kuma shi din a siffarsa Muhammadun ne shi sunan sa Muhammadu kuma abin yabo ne shayabo ne babu dan adam da ake yabo a duniya irin Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma kun banda shi duk wani Muhammadu ba haka yake ba zaka samu Muhammadu da ba siffarsa irin ta Muhammadu ba to shine abin da ake nufi amma a cikin sunayen dan adam sunan da yafi gaskatuwa a kansa shine wannan sunayen guda biyu saboda kowanne dan adam yana da wannan sifar harifun ne kuma hammamun ne me ma'anar harifun amilu hammamun kuma mai niyya mai nufin akwai abin da yake so sannan kuma akwai aikin da yake insha Allah an gane abin yau to sai ce fal harifu al kasibu al amilu abin da yake nufi da al harifu shine al kasib al amil wal hammamu hammam kuma shine al murid fa inna an nafsa mutaharrikatun bil iradati domin kuwa shi lan dan adam mutaharrikatun bil iradati kuna tsallake wannan to ina jin ana ta tattaunawa na'am yace fa innan nafsa mutaharrikatun bil irada domin ku shiran dan adam da'iman yana motsi ne gurgudan nufin zuciya zuciya ce take motsa mutum ya kaza yanzu misali kana tashi da safe me kake fara yi zuciyarka da ma tun kwanciya kana addu'a ya Allah ka taimake ni in tashi sallar asubahi kuma da niyyar wannan abun a zuciyarka kana da shiri haka kana tashi ka je kai shirinka ka kama hanya kuma ka tafi masallaci kana da nufi a zuciyarka nan motsa ka cewa zai kai abu kaza da'iman a haka kake kana gama wannan kuma yanzu kowa ka tambaye shi nan akwai abin da yake shiri in ya gama nan akwai abin da zai je ko duk ka tambaye mutum nan in daga nan ina tashi zan je in yi gaisuwar rasuwa daga nan ina tashi zan gaida mara lafiya akwai yatim mata zan je in duba ta akwai gogona kaza da kaza akwai abu kaza zan tafi wurin aiki zan je gona da irin waɗannan kowa da abin da yasa a gabansa to wannan motsin da muke yi zuciyar mu sai take motsa mu muje mu kuma a koyaushe dan adam a cikin wannan abun yake in ka ga babu wannan tare da shi to ya fadi ya mutu an kai shi kabari in ko yana da rai to akwai wannan motsi wa harakatuha al iradiyatu motsinta motsin rai din shine wa harakatuha ai harakatun nafsi al iradiyya ta bangaren irada laha min lawazimi zatiha yana cikin abinda ya lazimci zatin ma'ana in dai zatin yana nan to akwai wannan haraka ta irada din dole ne zuciyar tana motsi dole ne ana kada ka ana angiza ka ana harzuka ka kaje kai abu kaza kaje kai abu kaza wal iradatu ita kuma iradan nan nufin nan na zuci tastalzimu muradan dole ne akwai abin da take nufi ba a yin irada babu murad kun gane abin zancen ma'ana in ka ji an ce wane yana da nufi to dole akwai abin da yake nufi to wannan abin da yake nufin shi ake cewa murad ita kuma shi nufin asali a zuciyarsa shi ake cewa irada kowa yana da iradarsa yana da abin da yake nufi ya cimma to wannan abin da zai wannan burin daban aikin sa ne aikin zuciya ne shi kuma abin da kake so ka cimma shi ake nufi da murad din don haka wal iradatu tastalzimu muradan yakunu mutasawwaran laha wanda dole wannan abin da kake nufin akwai shi a kwakwalwarka kana suranta shi kana imagining din sa shine yakunu mutasawwaran yau ba mutasawwiran ba ko mutasawwaran ai li alqalb zuciyar tana surantawa yanzu misali kowa nan kamar da na ambata in muka tashi daga karatun nan kowa da inda ya nufa yanzu a zuciyarka kana nan kana tunanin wannan wurin da zaka ka san shi ko baka san shi ba saboda zuciyar ta riga ta yi aiki ta halarto maka me kake so kai in na tashi zan je in yi gaisuwa to wannan abun yana nan a kanka har ma kila ka fara tunanin wane zai raka ka ko har ka fara tunanin ta hanya kaza zaka bi daga nan ma zaka ga wani ka gaishe shi duk wannan abun kana tunaninsa ko baka tunani to wannan shine abin da ke nufi kana imagining kana suranta abin da kake so din a kwakwalwarka mutamayyizan indaha a fayyace yake a wurinka zuciyar ta riga ta fayyace ta tantance ta san abu kaza za ta yi banda abu kaza kuma kowa ka tambaye shi zai gaya maka nasa za mu iya zama wani lokacin ya zama abu ɗaya muke tunani za mu iya kuma bambanta yau za mu ce in mun gama wannan zama za mu yi kaza kuma zaka ga mutun ya tsara daga nan har dare lokacin kwanciyar sa wani ya kintsa duk abin da zai yi idan mutum mai tsari ne zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kuma abin nan yana ina yana nan a kwakwalwarsa a ajiye to dole ne dan adam in yana da rai akwai wannan abin tare da shi to ya dan adam abin da malaka so ya kawo mana na wa'azin anan shine dan me kana da irin wannan kintsin amma har mutum yace zai zauna baya binciken gaskiya bai san gaskiyar ba ba zai tambayi kowa ba ya san gaskiyar nan sai da ita za a shiga aljanna yana da shirin in ya tashi nan zai je ci dumame ya kintsa ya tafi gona amma ba shi da shirin cewa gobe zai iya mutuwa gobe za a iya sa shi a kabari kuma sakamakon aikin sa zai gani ya shiga aljanna ko kuma Allah ya kiyaye dan me mutum ba shi da damar da zai wa kansa wa'azi akan wannan gefe shine babban abin da malaka so bu gano dan haka mutum ba shi da uzuri ya zauna bai kintsa wa kansa me zai hadu da shi gobe kiyama ba ta hanyar yin aiki na kwarai da kuma wato yin imani da aiki na kwarai ta hanyar ilimi da kuma wato aiki fa illam tatasawwari alhaqa to in kaga zuciya ran mutum bai suranta gaskiya ba ma'ana babu zantan gaskiya a kwakwalwarsa ba ita ce a gabansa ba baya tunaninta baya bincike bai tambayi kowa ba haka kawai yake irin yadda jakin gidansa yake haka yake wata tulubu kuma zuciyar bata nemi gaskiyar ba bata bincika ba wata ridku kuma ta so gaskiyar ta nufe ta to lalle tasawwaratil batila dole ne ka samu tana surance da ƙarya ma'ana in dai babu gaskiya a kwakwalwarka to lalle akwai ƙarya ba dama a ce kwakwalwar haka take babu komai a cikinta in akwai gaskiya to akwai gaskiya in ba gaskiya ko to sunan abin da ke ciki me ƙarya da barna wa talabatku kuma lalle mutum zaka ga ya tafi neman wannan ƙaryar wa aradatku tana nufi tana son wannan ƙaryar wala budda wannan abu ba shi da makawa shine ma'anar wala budda an gane abu ba makawa ba zaka taba samun wani dan adam ka ce babu wannan abun a cikin zuciyarsa ba ko dai akan gaskiya yake ko kuma akan bata Allah ya sa kun fahimci wannan abin yadda ya kamata to wannan shine sai mallan a ƙarshe sai yake cewa wa hadha yatabayyanu bil babil ladhi ba'dahu wannan zai bayyana da babin da yake wato bayansa menene babin da yake bayansa yace fa naqulu sai mu ce al babu sadis ma'ana wannan abin da nake gaya maka zai bayyana a babi mai zuwa to babi mai zuwa din me a cikin sa bari mu fara ji dan kada zancen ya katse muna da lokaci kadan ko al babu sadis babi na shida mu saurari wannan babin yana da tsawo sunan babin nake nufi yana da tsawo أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه min kulli ma siwa ku an fahimci wannan ko sai an fassara babi na shida a wannan babi kuma za mu fahimci cewa la sa'adata babu cin nasara ba farin ciki lil qalbi ga zuciya wala ladzata babu jin daɗi ladza musamman abin da ya shafi abinci ai ana siffanta shi da ladza ko jin daɗi sai abinci laziz delicious mai daɗi yawa to abinda zaka ɗanɗana babu ladza a cikin sa ai babu ladza a zuciya wala na'ima haka nan babu ni'ima ba ni'imtuwa sawa'un a jikin ko a kwakwalwa ko nutsuwa da tunani wala salaha haka nan babu gyaruwa mutum ya zama nagari duk waɗannan abubuwa guda hudu babu ma'ana mutum ba zai ci nasara ba mutum ba zai ji daɗi ba mutum ba zai samu wata ni'ima ba a duniya da lahira haka nan mutum ba zai zama gyararre mutumin kirki ba zuciyarsa ta kintsu ta zama garai to ba za a samu wannan ba sai da wani sharadi babba kowa ya saurare shi ji illa bi an yakuna sai fa idan ya zama ilahuhu to haka yake a wurin ku nan abin da ya samu na illa an yakuna ilahuhu wa fatiruhu wa adahu wa ma'buduhu Haka ne ko? Yau. Kuna ku me yasa Allah ku litta mu? An yakuna Allahu mene? Huwa ilahuhu. Da ja, inda har an yi atafin wa fatiruhu to akwai ja. To da fatiruhu ai babu rikici a cikin wani. Yadda har zai zama sharadi, ko? Na'am. Ba matsala ba wai ku nake musu naku ba haka yake ba. Muna tahakum ne, muna hukunci ne akan lafazin yadda yake, yadda ya kamata ya zama din. Ina jin kamar wannan wanda yake nan wuri na shi zai fi. Tunda har an yi atafin wa fatiruhu akai. Yanzu misali bari mu ji yadda zai zama a Hausance. Ai muna da lokacin, har za mu ƙara sauri. Ko yawa to ai ko ma'anar babin ya bayyana gare mu kafin ma ci gaba insha Allah daga baya. Annahu la sa'adata lil qalbi wa la ladzata wa la na'ima wa la salaha illa bi an yakuna. Nan idan fasa mana yadda yake a wuri na. Sai idan ya zama ma'ana babu sa'ada, babu ni'ima, ba jin daɗi, babu gyaruwa, sai idan ya zama ilahuhu abun bautar mutum, wa fatiruhu kuma mahaliccinsa, wahdahu shi kadai, huwa ma'budahu shi ne abun da yake bautawa, shi kasa a gaba kake bautawa. An gane wannan? Da a ce an yakuna Allahu ne kawai, ba ilahuhu ba, wa fatiruhu kila zai fi, saboda shi wa fatiruhu dama dole ai shi ne fatirin babu wani. Babu zancen ba sharadi ba ne ka ce ba za ka ci nasara ba sai idan Allah ne mahaliccinka. Ai wannan zancen ba shi da ma'ana, ko? Amma inda zancen zai ma'ana shi ne ba za ka ci nasara ba sai idan ya zama mahaliccinka shi ne abin bautarka. Ko ba gane da abin yake ba? Ma'ana abin da ka ɗauka za ka bautawa shi ne mahaliccinka. Kun gane abin da ke nufi a yadda zancen ya fi kamata? Ko ba gane ba? Ya bayyana? Tsayi. To la'alla idan aka ce a madadin ilahuhu a sa Allahu an yakuna Allahu wa fatiruhu, amma dai gaskiya a bashi yadda yake nan ilahuhu wa fatiruhu nan shine zai. La'alla bayan ta haƙiƙin ya zama masa haka. An fahimci abun? Mu dora? Ina ji magana ko gyara kuke? Na'am. Kai ya yake abunka? Illa an yakuna Allahu huwa ilahuhu, huwa ilahuhu, wa fatirahu wahduhu. To duk dai ma'anar ba laifi, zai kyau duka, ba matsala. To kowa karanta nasa shi kenan. Da a ce akwai damar binciken ta haƙiƙin yadda asalin mugan nuskha asliya ta rubutun hannun malam shine zai sa a iya tantance wanne ne abin da ya rubuta. Dole dai shi akwai abin da ya rubuta, shi ma nan magana dai shi, ko shi dai ya rubuta wani abu, wanda ya rubuta nan shine daidai, wanda duk shi ya rubuta ba haka bane. Amma dai ma'anar guda ɗaya ce mun kalle ta. Mutum ba zai ci nasara ba zai samu jin daɗi ba a duniya, ba zai zama gyararre ba, kuma ba zancen ya samu wata ni'ima duniya da lahira sai idan Allah shi ne abin da yake bautawa, shi kenan abin da ake so. Ma'ana baya shirka, zancen asali kenan da ake so a kawo. Babu zancen a bauta ma wani wanda ba Allah ba. Duk mutumin da zai samu shiga aljanna ran kiyama to tilas ne ya zama Allah ya bautawa. In har ya mutu yana bauta wani wanda ba Allah ba to wuta za shi, shi ma wannan fuska ɗaya ce. An fahimci wannan zancen? Idan mutum yana son ya samu sa'ada, ya samu farin ciki, zuciyarsa ta kwa hankali a kwance, ya samu kuma ni'ima a lahira, ya zama cikin gyararrun mutanen kirki, to dole sai ya zama Allah yake bautawa. In ya zama bai yarda da Allah ba, bai ɗauki ya bautawa, bai yarda ya bautawa Allah shi kaɗai ba, yana haɗa shi da wani. Akwai wani wanda ba Allah ba, shi ma yana da girma a zuciyarsa irin yadda Allah yake da girma, to wannan shi ma ba shi ba sa'ada, ba shi ba ladza, ba shi ba na'im, ba shi babu salahi. Shi ke da abin da malam ke so a gane, ai kuma ma'anar aya bayyana take. Yawwa. To sai shi kuma ya zama shi ne ma'budahu wa ghayata matlubihi, shi ne matukar abin da yake nema. Yardarsa, Allah ya kusanto da shi. Yanzu dan Allah, kowa a duniyan nan, zaman da muke a duniya, me muke so? mun zo duniya ne kawai dan mu ci mu koshi ko shi kina wata ran a fadi a mutu aje abin nan mutum ai kowa ya zo duniya ne saboda yana son a rayuwar nan mai zuwa ta lahira kenan a sa shi a aljanna idan mutum ya rayu duk irin tsawon rayuwar da ya rayu in har ya mutu ya je wuta to bai yi nasara ba an fadi haka ne ko ba haka ba to in kana neman nasara ashe kana neman ka samu jin dadi da kwanciyar hankali to lalle ka kama Allah shi zaka bauta ba shi kadai ka yarda da shi shi kake so ya yarda da kai ya sa ka cikin mutanen kirki shi kake tsoro sama da kowa yafi ka yafi babanka yafi babarka yafi garinku yafi wata manufa da kake so yafi duk dan adam yafi abokinka babu wani wanda yake kusa da shi duk kowa zaka iya batawa da shi ka shirya da Allah to sai ya zama wannan ita ce manufar ka fa sannan ka ci nasara kada ya zama ga Allah ya ce kai kaza sai wani ya zo ya hana kai ya ce ba za ka yi ba kuma ka yarda ka bi wannan wani ka saba masa to kai ka zabi kenan ka saba ma Allah to ba ku shirya ba don haka babu sa'ada babu ladza babu na'im babu kuma me salahi sai idan Allah ka dauka shi ne komai naka da zaka bauta insha Allah an fahimci wannan da yanzu yawa wa ahabba ilayhi min kulli ma siwaku ka gani kuma ya zama Allah kake so sama da kowa nan sai ta min kulli ma siwa ba wai min kulli ahadin ba ma a min kulli ma siwa Allah da manufofi da bukatu da masu rai da marasa rai da biyan bukatar da kake so ka san da dan adam mai rai uwa ne ko uba aboki ne gwaggo ce dan uwa kaka ne duk gaba daya ba a ce wai karka so su ba ka so su amma kada ka fifita su sama da Allah Allah shi ka fi so sama da kowa kowa ne kuma wannan din to sannan ne zaka ci nasara in ba Allah ka sa a gabanka da irin wannan ma'anar ba to babu cin nasara babu kuma sannan biyan bukatu babu ni'ima babu gyaruwa insha Allah mun fahimci yanzu babu to zamu tashi kan inda yake wa ma'lumun anna kullu hayyin siwa Allah subhanahu min malakin aw insin aw jinnin aw hayawani fa huwa faqirun ila jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadhurruhu zamu tashi a darasinmu na gaba akan wannan muna fata Allah madauki ya kare kimsa mana wannan ma'anoni masu kyau a kwakwalwarmu Allah ya tabbatar da mu akan daidai har zuwa ƙarshen rayuwarmu duk abin da zai zama sababi na samun nasara a gare mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka bamu Allah ka yassare mana al'amuran mu ka biya wa kowa bukatun sa na alheri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك